Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yammai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da hantsar rana Alhamis 14 ga watan Nuwamban 2019 Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin sake jan ragamar shirin bayan labaran duniya za a ji cewa sakamakon rufe iyakoki da Najeriya ta yi jamhuriyar Niger ta rasa dubban miliyoyin saifa sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulmumun Barma har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridin Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
to jama'a barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran Masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da yawan su dalibai ne sun killace kansu a jami'o'i a Hong Kong a daidai lokacin da makarantun suka kasance wurare na baya-bayan nan da masu zanga-zangar ke bukatar yancin cin gashin kai daga China. An ci gaba da samun arangama mai muni tsakanin hukumomi da masu zanga-zangar. A wani yunkurin dakile zanga-zanga a tituna a wannan makon, 'yan sanda sun shiga jami'ar kasar China da ke Hong Kong da jami'ar fasaha da kere-kere da kuma jami'ar jihar Hong Kong suna harba barkonun tsohuwa a cikin makarantun biyu na farko. Lamarin ya haifar da arangama a makarantu da dama. Babbar arangamar ta tashi ne a jami'ar kasa da kasa ta Hong Kong, a jami'ar kasa ta Hong Kong. Bayan 'yan sanda sun shiga ginin jami'ar suka kama dalibai da dama, waɗanda daga bisani suka caje su da laifin tara tarzoma. Ginin makarantar ya koma wani shingen sansani. Dalibai da tsofaffin dalibai da ma wasu dalibai daga wasu makarantun sun mamaye gadar makarantar inda suka kukkuna wuta, tare kuma da jefa bama-baman kwalba domin kange 'yan sanda daga shiga ginin. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun janye a daren ranar Talata ya zuwa yammacin Laraba. 'Yan sanda sun ce masu zanga-zangar suna ci gaba da mamaye ginin jami'ar. Shaidu biyu na farko da suka bayyana a zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jawabinsu na budewa. Kowanne ya yi bayanin tsare-tsaren gwamnatin Trump masu daure kai a kan kasar Ukraine da kuma rike tallafin da za a bawa kasar na tsawon lokaci da ke tattare da tece-kuce. Ba da shaidar a bayyane ya biyo bayan sauraron bahasin da aka kwashe tsawon makonni ana yi a asirce. Manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka biyu William Taylor, wanda yanzu haka shi ne babban jami'in ofishin jakadancin Amurka a kasar Ukraine, da kuma George Kent mai kula da lamurran da suka shafi kasar ta Ukraine, sun bayyana a gaban kwamitin a Capitol Hill a wani zama da aka nuna a dukkan gidajen talabijin na kasar a jiya Laraba. A jawabinsa na bude zaman shugaban kwamitin Democrat Adam Schiff, wanda ke jagorantar binciken a majalisar wakilai, ya yi bayani a takaice dangane da irin shaidun da kwamitin da kuma Amurkawa za su ji. To sai dai wani babban jigon jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin dan majalisar wakilai Devin Nunes ya yi Allah wadda ya da yunkurin na tsige shugaban kasa, wanda ya ce bita da kulli ne kawai da 'yan Democrat suka shirya don samun shugaban. To ana ci gaba da sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babu alamun samun wani ci gaba biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin Turkiya da kuma Amurka a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakaninsu. Shugabannin biyu Donald Trump da Recep Tayyip Erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar White House a matsayin mai amfani da kuma fadawa juna gaskiya. Jami'an kasashen biyu sun ce ana tsara wasu zaman tattaunawa da manyan jami'ai a kokarin sasanta lamarin mai matukar muhimmanci. A farkon makon nan, wani rukuni ɗan majalisa daga jam'iyyu biyu sun aikewa Trump wasiƙar neman ya soke taron tattaunawa da shugaban na Turkiya saboda ayyukansa masu hatsarin gaske a Syria da kuma sayan na'uran kare harin makami mai linzami samfurin S-400. A ƙarshe kuma, ƙasar Koriya ta Arewa a jiya Laraba ta jaddada buƙatar Amurka ta ɗauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa ƙarshen wannan shekara, inda take cewa ta soma gajen haƙuri da Washington. Ƙoƙarin da aka yi na ruwan sanyi don ganin ƙasar ta Koriya ta Arewa ta warware shirinta na nukiliya ya tsaya tun a taro na biyu da aka yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Fabrairu, wanda aka takaita shi ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Pyongyang tana nuna bacin rai musamman akan wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin kasashen Amurka da Koriya ta Kudu za su gudanar a watan gobe. Hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce za a ci gaba da atisayen na yau da kullum, wanda ya haɗa da jiragen sama da kuma jiragen yaƙi, to amma an takaita na wannan shekara. Koriya ta Arewa ta yi gargaɗin cewa wannan halin ya saka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu akan turbar taɓarɓarewa.
A gaida Murtala Faruku, sanin na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da kasashen Nijar da Benin da kuma Najeriya ke shirin tattauna hanyoyin sake bude iyakokin Najeriya, a yau 14 ga watan Nuwamba a Abuja, babban birnin tarayyar kasar, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar cewa matakin na hukumomin Najeriya ya haddasa gibin dubban miliyoyin saifa a susunta sakamakon tsayar da al'amura akan iyakokin kasashen biyu. Daga mai ga rahoton da Sulaiman Barma ya aiko mana.
Da yake ganawa da wata tawagar jami'an asusun bada lamuni na FME ko IMF a ranar talatar da ta gabata, ministan kudaden kasar Niger Mamadou Diop ya sanar cewa matakin rufe iyakokin Najeriya ya haifar da gibi a aljihun gwamnati.
On estime une quarantaine de milliards la baisse des recettes due à la fermeture des frontières. Nous en avons discuté avec la mission du fonds.
Yana mai cewa asarar miliyar ko biliyan 40 na sefa ne wannan mataki ya janyo wa kasar Nijar, saboda rashin samun kudaden da aka yi hasashen za su shiga aljihun gwamnati ta hanyar awon kaya da biyan wasu diyoyin kan iyakar kasar da Najeriya. To koya masana ke kallon wannan al'amari? Dr. Soli Abdullahi, masanin tattalin arziki ne a nan Nijar.
Saboda mu ne muke zuwa mu ɗebo kaya daga Nijeriya, masu kuɗin mu suka ɗebo kaya, za su zawa bakin iyaka su zo wurin kastan ya ɗauki haraji bisa su, sannan gwamnati samu kuɗin shigowa. Kenan tun da wannan shigowar kaya nan Nijeriya babu ita, shine za a samu wannan gibi na kuɗi wanda ba za su shigowa ba cikin aljihun gwamnati. Haka kuma abinda gwamnatin Nijar za samu ta ƴan kasuwar da suke ɗauka kaya a ɗauki hatsi, a ɗauki dawa, a ɗauki wake, a kai bisa shi Nijeriya. Ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi. To shi ma kanshi tunda an tsaida, kenan wani ma ana samun gibi, kenan cile za a samu babban gibi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin Nijar ya bada.
Ministan kuɗin ƙasar ta Nijar ya ƙara da cewa tuni ma'aikatan harkokin kuɗaɗe suka ɓullo da wasu sabbin matakai don cike wannan gibi daga nan kafin ƙarshen shekara. Yayin da a ɗaya gefe wasu abokan hulɗa suka amince su tallafa da gudunmuwar warware wannan matsala, in ji shi.
La réponse du gouvernement, c'est d'abord la mobilisation des régies financières pour qu'elles proposent des mesures.
A ra'ayin Soli Abdullahi, faruwar wannan al'amari wani abu ne da ya kamata ya zama wa gwamnatocin Afirka irin su Nijar da Rasi.
Ya kamata mu yi taka tsantsan mu ma kanmu kiyamul laili. Gwamnatocinmu su ɗauki matakai na cewa sun ƙirƙiro kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki. Babu mamaki yadda kaga Nijeriya nan tarihi bodata. Haka za a tashi wata rana ba a hwata ya zamanto Nijeriya ta hana Nijar wuta ta lantarki.
Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kallahan Kurau a ƙarshen taron kungiyar sai da yawo da aka gudanar a makon jiya a nan Yamai ya bayyana cewa ƙasashen Nijar da Najeriya da Benin za su gudanar da taro a yau Alhamis 14 ga watan Nuwamba a Abuja domin duba hanyoyin sassauta wannan mataki da ya jefa miliyoyin talakawa cikin halin kuncin rayuwa. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
waye ne ka zama kun ko zaman tawaye wada dushike kwami
madalla gaida salamu mun bar mada wannan rahoton to kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar Madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Shirin na yau ya sabka a birnin da magaranmu na Jamhuriyar Nijar inda Tamar Abari ta tantauna da wani bawan Allah mai bukata ta musamman babaye gurgu dake fama da larurar shanyewar kafafuwa amma kuma hakan bai sanya masa mutuwar zuciya ba domin ya rungumi kasuwanci tun yana sayar da kayan danye irin su rogo dankali maga da makamantansu har ya kai matsayin cikakken dan business inda yake sayan kayan kawa ta dakuna da kayan ado na mata irin su zinare da dai sauransu domin ya sayar ya samu riba ba idan rashin kafafuwa ba kwan shirin na yau mutun ne da Allah ya jarabce shi da rashin idanu amma kuma ya dage da neman na kansa da nufin hucewa kai takeici har ma ya taimakawa ƴan uwansa ya fara da yiwa wannan shiri bayanin yadda aka yi tsinci kansa cikin halin nakasa
lokacin da ta samu lokacin nan ina da kwalliyar jangune ina da kwalliyar jangune lokacin nan sai aka mai don share zauna muna share da na kwallo lokacin nan sai ciwon lokacin nan ina jin kadan kadan bai da yawa sai aka yi ta kwalliyar ta jikin makwabci sai aka mai don muna sai muka koma can to ina can muna seven day sai ciwon ya kai na ina
tamam daga bakwasara da kawara kuma
to na yi masasara ma an ba ni maganin masasara to ciwon kuma sai kuma ba na masasara wani a wannan muna zuwa na kwan muna zuwa lokaci yan kalas ɗin suka dinga goyo ni suna kan sai wani ana ce ma ni kan kan ba shi ya raba ni da ya zo ga ma da tun da habbe da wata da yan na kan lisha ban tuba da gida ba an tashi to mu haɗin da aka ce to a bar lokaci na zauna an na kwanta tahiya sai ta gana zama to daga wannan dai ina tahiya da kafafuwa da sanda ya gagar sai na dinga fara irin na kwado kuma daga wannan sai ta gagara na hauru luma ko ina luma ko ka to wanda sai suka kai likita suka ba allura 34 to shi yasa ba kafafun suka murki suka kiya allura 34 aka ma likita don daga nan da aka sako ni kuma kwanci a ƙasai gagara in zan kwanta sai an dai mai kafafun da hannu ka hadde wani lokaci na hau kujera kuma na wani barce goma ta yi na rana ban tashi ba in jima na hau kujera ta.
To koya aka yi ka fara wannan ka fara sana'a?
To sana'a can da farko ma na taɓa yi dama can da farko ma kai in mun zo daga alkwashe mun shiga share zana da kaya dai ka iri iri dai na haka kamar abin da ya shigo na zamani su rogo mu dafa a mu dafa masara tuba nan duk kai ma wanda fa shi muna saida sai ta aya dora mu shiga share duk gurin ma sun zo muna yi muna saida gurin sai mun sauko mun je mun damu zo mu tsaya kwanin ma dai
to ranan na kasa ta same ka ya akai ka fara sana'a?
Ne to lokacin da na fara sana'a wani lokaci dai ina da ɗan canji na nan ta to wani direba gidan ya kawo mini maga sai ta aya a can garin da yake zuwa akwai maga ai na ba shi jika daidai so ta bahu a jika 150 ya mai 250 to daga nan shi ke na sana'a sai ta yi ƙarfi ina kama ga ana kama ga kuma ina sai da ka ana kama ga ina sai da cibi shi ne zinariya tafi wani duk haka ana kama ina sana'a da kuɗi ne na baka ne jiya ne to da muka sa muka jari na ce sana'a ta mata sai shi gado matala zinari ne kawa cikin ban sai da kare ba da kamar takalmi haka na sha san takalmi da ne buhu guda ban taɓa sai da kodai ba
sai dai wannan kayan na mata
su wannan su ne dai muke sai da na an ban sai da na mahin ka gidan jagon akwai uwa na can saji a mu su majama jagon majama kwantara su na ce ba sa'an sai da mu don huwa da ranta da kanwata ko mu muke kasa nan da ni ta abu dai in ga agauga ne sai mu ba da in sun ke sun saido dillalai ko hain hudu su
in ka ba dillalai
suka saido maka sai hudu su ba ka ba su lada kuma su ma ba su komi in ba su ta yi wata sabga ba suna ɗauka kan su in ji abin kamar kina ke so ciniki cin a wani sai a ji a ɓarki kan kannuwa na kan su ɗan haye gidan ma in na samu kamar da shamu sai ina ba su ko biyar su ma su sai da su samu na dogi ko ba su bibi haka nan ko duka na sai da kana sai ba su jika jika kuma in ce su ma su ɗau tukwane akwai an haya wanda muke tare da su akwai su kanon na a
haka dai ka fara kasuwa
a haka dai kasuwa ta yi ƙarfi kasuwa ta yi ƙarfi mun baro canji ne na komo nan har ka haya hayar wanda ya gadi da taro da muka zo nan akwai kura da wani salar ma suka ba tsohuwa taruwa ce to mai kura sai kashe fitannin na zo nan na shiga haya da ita ina yi da yau da gobe har na sai kuraye kuma
to kurayen masu ga ruwa masu ruwa masu sai da ruwa kake ba kurayen na ka suna sai
su wace ba su wace ba to su wanda suka kashe bidinan da kurayen na kasa na yi eh mai so zuwa ruwa an ba baka dauka 20 ne kai ka cika da ruwa ka kai gidan an karama ce ya lugo mu su ne maka ba
irin wannan taimako da ake ba na kasassu kamar ka taba samun wani taimako daga wata kungiya haka ko kuma daga ko wasu hukumomi
a ban taɓa samu ba ni da durbo na da taimako tun na sai ni kunci amma wani lokaci suka sa ni na yi hoto aka yi wanda aka tara guragu mai komin turuwa da lokacin na alizazu ne dan jira alhaji rado tare maka girma wuri zai da shi kuma shi dai ya haini kwanuka manta na kini to sai suka ce ai ba sai na zo ba ina nan ma ina gida ma da sai zai na tarota wannan duka sa na yi hoto na kan ta guragu ban taɓa samu ba ina gadi ana raba suna huce ba ta wani to sai akwai makaho nan mai famfo mana hagu shi ya ta yi karta ta makahi don da shi ne mataimakin sarkin makahi na kaso guda na zango na amka wani abu kuma sai ce in ka karta sai a banta wannan su an amsa wannan laraba tiya biyu tiya uku kuma lai ta zo suna ba ni nama haka da na sanda wanda aka yanka.
Malam Babaye, wannan sana'a da kake yi kamar wani irin amfaninta ka samu?
Don ni dai amfani tsakani da Allah ni dai ban yi gida ba na zauna dai saboda Allah ni dai a gidan ba yi a gidan da kannuwa na da ni abinci kowane ko na sallah ne ni ina wannan a gida ba ko duk abin da ya sa ka har makwata ba duk wanda Allah ce da ni ina da ina taimaka musu da kowa na saka da su.
To kamar yanzu a haka da kake bisa wannan kushera kana buƙatar kamar taimako akwai cikin 'yan uwa na wanda yake kula da kai yana gyaggyara ka da sauransu?
eh to akwai yara kankana akwai yara wanda zai cike kai ni wacewa akwai na makwata kuma akwai na akwai wanda mace ka eh dan na bukace shugaban daki don shugaban na bukace wanka kuma zan shiga da su ne mace na abusa kan titi ba
ka ce akwai larura ɗaya da ta same ka yanzu kamar ta ido ko
eh kamar yana ya da nuna na ji ba rahona da ido ido na da rihe ina da sati guda babu yake kama magani to na sa maganin bai ba kuma ran da baban ya koma da dare ya musu wani kala ya maka shiga gidan cikin dare na ka ji shi yana da fara ya rasu to ni kuma daga ran nan ni dai na ga lokacin da aka shigo da gawa a wuri na kuma daga shi ne ido ba shi
baban
naka yau yau shekara 15 kenan daga nan ido ya koma
baka je ba asibiti
na ji har kishi bai ma
ka je asibiti
ta su kai bai da komai idan rahishlo
amma baka gani da shi
ban na gani ba
amma haka nan kake gudanar da sana'a ka tare da taimakon
yanka haka ne muke sana'a da hasala ka ba muke sai da wani
yanzu da yan uwan naka su ne suke tallafa maka kuna sana'a
eh muna sai mun samu kuma mun sana kusa ko ya da wurin nan da ta ta dace a yi ne kuma suna nan rashin Allah
to kamar babai kamar mutane yawanci wanda Allah ya dora mana kasa irin wannan suna kamar mutuwar zuciya zaka ga suna bara da sauransu kamar kai yaya kake ganin bara
eh to bara ni ban taba duwa bara ba ina sana ta bana bara ba to shi yasa ai ni da nake sana kaya gare ni sai amma budurwa almiya gaba na kin ga bana shiga gari bara ba ni da sana ni ban bara a kasashen da aka ci gaba da ayan hana akai an kuwa ya taimaka aka ce da ya taimako da yana ta ai dai ne kenan das kan ci ne wani ba ko ne na so dai ba ka wani ko ba ka an kai ka cika da ra wani toki ne ko ne sai sana ni ju an da ka da ta da wani in ce sha wani ubangiji kuma Allah ba ya hana ni wannan rasa amma ni da ka gurgurci na ba mutum duka yake ba ce ni ba sai dai ko ba ko wanda bai san da ni ba dole ce da dama kama gurgun ne ma kawo ne mutum dai da za a yi ne ba sana'a ta yi musu wani yawon da ya yi wani kanci har sai an bar gari a yi bulaguro a kan bara ya tura gwamnati ta taimaka.
To masu sauraro nan za mu rufe shirin a yau. Sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yi a madadin Babaye Gurgu dan business na Damagaram da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu wani lafiya.
Madalla a gaida Sulaimu Muni Barma da shirin na kasa yanzu kuma ga sharhin wasu jaridin Ghana.
Da jaridar Daily Guide za mu so mu sharhin jaridin na yau kuma babban kanan ta shine shekarar 2020 shekara ce ta hanyoyi gwamnati ce ta faɗi haka a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2020 jaridar ta ce gwamnati ta bayar da sanarwar niyyar ta na kama ayyukan gine-ginen hanyoyin mota gadan-gadan a shekara ta 2020 tana mai sifata shekarar da shekarar hanyoyi ministar kuɗi Ken Ofori-Atta ne ya bayar da sanarwar haka a majalisar dokoki ranar Laraba 13 ga watan Nuwamban shekarar ta 2019 lokacin da yake gabatar da estimatin kasafin kuɗin shekarar ta 2020 na gwamnatin Akufo-Addo. Ita kuma jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana wanda labarin ta rubutu akan kasafin kuɗin shekarar shirye-shiryen gwamnati ta zuba kuɗi sidi biliyan 12.2 cikin aljihun 'yan Ghana. Ministar kuɗi Ken Ofori-Atta ya faɗa cewar shirye-shiryen gwamnati da tsarurruka da ta gabatar domin kawo sauƙin rayuwa a kaikaice sun zuba kuɗi cikin aljihun 'yan Ghana. Sa'annan ta ƙara da cewa gwamnatin Akufo-Addo kusan ta cika duk alkalwura da ta yi wa 'yan Ghana kamar yadda ministan ya ci gaba da faɗi. Duk jaridun ƙasar sun yi sharhi a kan estimatin kasafin kuɗin shekarar na 2020. Ita ma jaridar Ghanaian Times ba a batta a baya ba ko da yake ta kuma ruwaito wannan labarin. an samu tashin jijiyoyin wuya yayin da Isra'ila ta kashe wani babban sojan Palestine. Jaridar ta ce wani hari daga kasar Isra'ila ya yi sanadin mutuwan wani babban komandan sojan wato jihadin Islamiyya na Palestine a zirin Gaza. Baha Abu Asa ya mutu tare da matarsa yayin da wani makami mai lizami ya fada gidansu, inji kungiyar. Ya aisa guda hudu da makauta an ruwaito cewar sun samu raunuka. Da wannan sharhi na jaridar Ghana Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 2 na dare da minti 25. Yanzu kuma sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Sunana Hassan Yahaya, wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta, a Yanguru, jihar Yobe. A yau zan ba da ra'ayina a kan wannan hukuncin kisa da ake so a aiwatar na game da faci-facin suna da ake yi mutane a kan network. Wannan abin a yi bincike da kyau, a tsaya a yi nazari. Ba hukuncin kisa ya kamata a yi wa mutumin da yake haka ba. In an kare shi, ya za a yi a san bayani wa ya sa shi ya yi wannan batansu, me ya yi dalilin da ya sa ya yi. A bincike sosai, sannan a masa hukunci daidai da abin da ya yi. Amma ba kisa ba.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Magaji Suka Bazai da Garki Local Government DHS. Da Allah ku isa mun da sakona zuwa ga shugaban ƴan sanda na Najeriya Muhammad Abubakar Adamu. Wannan ƴan sanda da aka tura jihar Bayelsa Local Government 8 an tura musu ƴan sanda 30,000 su je su tsare akwatin zabe. To ina ba ya wara wannan ƴan sanda sun dawo daga wannan zabe da za a yi a jihar Bayelsa da Kogi. Ya kamata a tura su birnin Gwale, a tura su Zamfara, a tura su jihar Katsina, a tura wa su jihar Neja. Ba wai local government guda 8 ba, kawai a tura ƴan sanda 30,000 akwatin zabe kenan ya fi ran dan adam. Ya kamata in suka da wannan ƴan sanda su mata a tura su je su ba da tsaro wannan talakawa da suke wannan gefe. Allah ba mu lafiya da zama lafiya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulshir Jula Musa Gurbawa daga jihar Sokoto na Najeriya. Da Allah gidan Radio America ana so isan mun sako a wannan dan magana gurbawa baki daya ga hukumar NEPA ta kasa da shi jihar Sokoto. Sai Allah ya yi al'umma gurbawa suka musu ne. Yau magana nake muna da sama da wata 6 ba wata NEPA a gurba, kuma duk da cewa ana za a huta a wasu ƙananan hukumomi da kusa da tsohon hukumomin gurba. Muna kira hukumar NEPA don Allah ta fitar da hulma wa al'umma garin gurba bayanin gaskiya ne da ne rashin ba mu kudin NEPA.
To kafin mi sallama ga Murtala ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
To ba balle masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da yawan su dalibai ne sun killace kansu a jami'o'i a Hong Kong a daidai sa'ar da makarantun suka kasance wurare na baya-bayan nan da masu zanga-zangar ke bukatar yancin cin gashin kai daga China. Shaidu biyu na farko da suka bayyana a zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jawabinsa na budewa, kowanne ya yi bayanin wato tsare-tsaren gwamnatin Trump masu doke masu daure kai akan kasar Ukraine da kuma rike tallafin da za a ba kasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece-kuce. Babu alamun samun wani ci gaba biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin Turkiyya da Amurka a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami a tsakanin su. Shugabannin biyu Donald Trump da Recep Tayyip Erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar White House a matsayin mai amfani da fadawa juna gaskiya.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na hanzi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da maimaitin shirin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abo da ya haɗa mana shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyarmu ta wannan lokaci Zainab Abdulrahman, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa ku ne lafiya.